sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatar an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 13 ga watan Afrilu, wanda ya daidai da 12 ga watan Ramadan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa kwanaki biyu bayan da mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osifanjo ya ayyana bukatar sa ta neman takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin tutar jam'iyyar su ta APC mai mulki, ofishin mataimakin shugaban kasar ya ce ya sauya mazabar sa daga jihar Lagos zuwa jihar Ogun.
A ra'ayina dai ina tunanin shin ba zuwa cancanta tunda sun gwada an gani, kuma dai tunda sun tafi tare da janar Muhammadu Buhari ba mu ga wani sekuwa kansa.
A Najeriya har ila yau wasu 'yan bindiga a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya sun yi garkuwa da wasu fasinjojin motoci guda biyu. Kamar kowace ranar Laraba, Hassan Tambuwal na dauke da rahoto na musamman, sai kuma Ridwan Abbas na tafe da shirin labarin wasanni. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya ga labaran. Tayu kwanan nan Amurka ta yi shelar ƙarin tallafin kayan tsaro na wajen dala miliyan 750 ga ƙasar Ukraine, yayin da shugaban Ukraine ɗin Volodymyr Zelensky ke ta roƙon ƙarin tallafi don yakar sojojin Rasha. Wani babban hadimi a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ya gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa a yayin da har yanzu ake kan tattaunawa kan tallafin da za a bayar a ƙarshe, tayu tallafin ya hada da bindigogin atalare ciki har da samfurin howitzers. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin tsaron Amurka ya ce sojojin Ukraine sun anshi abin da ya kira dumbin jirage marasa matuka samfurin Switchblade masu ɗaukar albarusan tarwatsa tankokin yaƙi, waɗanda aka musu alkawari daga cikin jerin tallafin kayan tsaro na dala miliyan 300 gabanin wannan. Ana kyautata zaton sauran jirage marasa matukan za su isa Ukraine cikin sati mai zuwa, da kuma ƙarin makamai masu linzami na ruguza tankokin yaƙi. Masu ma'amala da kamfanin fayafayen fim na Netflix a Rasha sun shigar da ƙara ta haɗin gwiwa ta ƙalubalantar babban kamfanin fayafayen saboda ficewa da yi daga Rashar, inda suke buƙatar diyyar kuɗin rubus miliyan 60, wato dala 766,000, a cewar kamfanin dillancin labarai na RIA yau dinnan Laraba. A watan Maris ne dai kamfanin na Netflix ya shelar dakatar da harkoki a Rasha, kuma ya jinkirta duk wasu shirye-shiryen da ya yi shirin yi da kuma sayayya a ƙasar, yayin da yake nazarin mamayar Ukraine da Rasha ta yi. Yau wani kamfanin lauyoyi ya shigar da ƙarar haɗin gwiwa a madadin masu amfani da Netflix na Amurka a kotun gundumar Komovistiki da ke birnin Moscow, a cewar RIA. Hada-hadar cinikayyar China da Rasha ta ƙaru da kashi 12 cikin 100 a watan Maris daga yadda take a bara, inda ta fara raguwa daga watan Fabrairu. Amma duk da haka ta fi sauran hada-hadar saye da sayarwa da China ke yi da sauran ƙasashe, yayin da China ke aiwatar da takunkuman da ƙasashen yamma suka ƙaƙaba ma Rashar sanadiyar mamayar Ukraine da ta yi. Yawan siyo kaya daga Rasha da kuma siyar da kaya ma Rashar ya ƙaru da kashi 12.76 cikin 100 a watan Maris zuwa dala biliyan 11.67, bisa ga alƙaluman hukumar kwastam ta ƙasar China a yau ɗinnan Laraba, wanda ya yi ta raguwa daga ƙaruwar da ya yi na kashi 25.7 cikin 100 a watan Fabrairu, lokacin da Rasha ta ƙaddamar da mamayar Ukraine. Duk da haka dai ƙaruwar hada-hadar a watan Maris ta yi sauri fiye ma da ƙarin 7.75 cikin 100 na hada-hadar ƙasar China da sauran ƙasashen duniya, wanda ya kai dala biliyan 504.79 a wancan watan. Rahotanni na nuna cewa manzon Amurka na musamman a ƙuryar Afirka zai ajiye aiki, yayin da yankin ke ci gaba da durmuya cikin dambarwar siyasa da matsalolin jin ƙai. David Satterfield zai yi murabus watanni uku kawai bayan naɗa shi, a cewar wasu tsoffin ma'aikata da ma wasu na yanzu da ba a bayyana sunayensu ba, waɗanda suka yi magana da mujallar Foreign Policy. Satterfield ya maye gurbin da ɗaɗɗen jami'in diplomasiyyar Amurka Jeffrey Feltman, wanda ya yi aiki a matsayin manzon musamman a kuryar Afirka din na tsawon kasar shekara guda. Mujallar ta ce mataimakin manzon musamman Peyton Knopf zai maye gurbinsa na wucin gadi. Mujallar ta ce mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ki tabbatar da labarin shirin ajiye aiki na Satterfield da kuma dalilansa na barin aikin. Prime Minister Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ya ce ya yi niyyar ganawa da masu zanga-zanga waɗanda suka tare a harabobin gine-ginen gwamnatin tarayya a Colombo babban birnin ƙasar, waɗanda ke kiran shi da ɗan uwansa shugaba Gotabaya Rajapaksa su yi murabus saboda taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Ofishin Prime Minister ya fitar da wata takardar bayani yau ɗinnin Laraba, inda yake cewa a shirye yake ya gana da wakilan masu zanga-zangar don tattaunawa kan duk wasu shawarwarin da za su gabatar na warware wannan matsalar. Wannan kasar ta kudancin Asiya daina fama da ɗumbun basuka da kuma ƙarancin kuɗaɗen ajiya na waje, wanda hakan ya janyo ƙarancin magunguna, abinci da kuma makamashi. Ana ci gaba da farautar mutumin nan da ya yi harbe-harbe cikin wani jirgin ƙasa na birnin New York a daidai lokacin da jama'a ke harmar zuwa wuraren aiki jiya Talata, wanda ya jikata mutane kusan 20. ‘Yan sanda sun ce suna son yin magana da wani ɗan shekaru 62 mai suna Frank James, wanda ke da adiresoshi a jihar Wisconsin da kuma Philadelphia a jihar Pennsylvania.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. Mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya sauya mazabarsa daga jihar Lagos zuwa jihar Ogun. Wannan mataki da Osibanjo ya dauka na zuwa ne kwanaki biyu bayan da ya bayyana sha'awarsa ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya a baɗi. Daga Lagos ga rahoton da Babangida Jibrin ya aiko mana.
Wata sanarwa da kakakin mataimakin shugaban Najeriya Mr. Lawolu Akande ya fitar na cewa tun a shekara ta 2021 ne Farfesa Yemi Osibanjo ya sauya mazabarsa da kuma zama mamba na jam'iyyar APC daga jihar Lagos zuwa jiharsa ta asali, wato jihar Ogun. Tuni dai masu lura da harkokin siyasar kasar suka ce ba su yi mamakin wannan mataki ba, ganin yadda dama siyasar jihar Lagos ke hannun jagorancin wanda ake ganin ubangidan siyasar Osibanjo ne, wato tsohon gwamnan jihar Lagos Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, wanda mataimakin shugaban na Najeriya ya yi wa kwamishinan shari'a a jihar Lagos a lokacin da yake gwamna, wanda kuma tuni shi ma ya ayyana bukatarsa na neman takarar shugabancin kasar a ƙarshen tutar jam'iyyar APC. Matakin mataimakin shugaban kasar na ƙauracewa jihar Lagos dai ana ganin wata dabara ce ta kaucewa adawar da zai fuskanta ƙarƙashin jam'iyyar APC a jihar Lagos wajen zaben fidda gwani. Tuni dai jam'iyyar ta APC reshen jihar Lagos ta ce tuni ta yanke shawarar wanda za ta mara baya a wannan zabe mai zuwa, wanda kuma bai wuce Bola Ahmed Tinubu ba. Jam'iyyar ta APC reshen jihar Lagos dai ta yi wani gugar zana ga mataimakin shugaban kasar, inda ta ce ba shi da tasiri a siyasar yankin balle ma na kasa baki daya, hasali ma ko akwatinsa na kofar gida bai taba kawowa ba, inji jam'iyyar ta APC a jihar Lagos. To sai dai kuma duk da wannan tona fito da zaka ake ci gaba da yi tsakanin bangaren Yemi Osibanjo da kuma na Tinubu, har yanzu magoya bayan bangarorin biyu na ganin cewa gwarzayen nasu su suka fi cancanta, kamar da yadda mai goyon bayan Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya shaida mani.
To hakikanin gaskiya ra'ayi na kan batun takarar mataimakin shugaban kasa ra'ayi ne na rashin ganin dacewar mai fito ya ce zai takara, domin a samu haɗin kai, domin ni a fahimta ta fitowar tasa za a samu baraka da rashin haɗin kai a yankin Southwest, yanda su sutunin musu kamara musu baya a lokacin da suke takara shi da shugaban kasa mai ci na yanzu. Kamata shi ma a yanzu ya marawa Bola Ahmed Tinubu baya domin su ga sun samu nasara.
Koda yake kokarin jin ta bakin kakakin Yemi Osibanjo ya cutura, wani mai goyon bayansa na ganin matakin da ya daukan ya dace, kuma suna nan a bayansa wajen nasarar siyasar da zake nema.
A ra'ayina dai ina tunanin shin ba zuwa cancanta, tunda sun gwada an gani, kuma dai duk da sun tafi tare da Janar Muhammadu Buhari ba mu ga wani sekuwa kansa ba. Sannan abu na biyu ni a ra'ayina, tunda an tafi da shi shekara jan 7 kenan da doriya a kai, ina ganin yana da experience akan tafiyar da mulkin da ake yi, ya kamata ya dora daga inda aka tsaya.
Babin ya ci firin Amurka daga Lagos.
Wasu 'yan bindiga dauke da makamai a jihar Rivers sun yi garkuwa da wasu fasinjojin motoci guda biyu. Rundunar 'yan sandar jihar ta tabbatar da faruwar lamarin, sannan kuma ta ce ta tura wata runduna ta musamman yankin da abin ya auku don ganin an ceto su. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto kan hakan.
Bayanai dai daga garin Dagima a karamar hukumar Akukutoro da ke jihar Rivers na nuna cewa wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun yi garkuwa da wasu fasinjoji da ke cikin wasu motoci guda biyu, kila da Siana, motocin dai da ke kan hanyarsu a garin Port Harcourt zuwa yankin Kalabari a lokacin da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su. Rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers ta tabbatar da faruwar lamarin, kuma ta ce a tsaye take na ganin an ceto su. DSP Grace Erange Koko ita ce mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Rivers, ta ce
they have already recovered the vehicle and already we are the CP has deployed a non-tactical team to cordon that area to apprehend.
Tana cewa ne wasu motoci kanana guda biyu da suka taso daga birnin Port Harcourt zuwa karamar hukumar Omaha da ke jihar Rivers 'yan bindiga sun yi garkuwa da su. Bayanan da muka tattara dai na nuna cewa an yi garkuwa da mutane takwas, kuma wannan lamarin ya faru ne a cikin karamar hukumar ta Omaha. Haka kuma mun gano kananan motoci biyu da suke ciki, tuni kuma kwamishinan 'yan sandan jihar ta Rivers ya tura wata tawaga ta musamman a cikin dazuzzukan na Omaha da kuma karamar hukumar Akukutoro domin ganin an ceto waɗanda aka yi garkuwa da su. Ina tabbatar maka da cewar muna aiki ne tukuru, to amma ba komai za mu faɗa mu duniya ba.
The incident happened in Zondaimo and local government area. There were 8 persons on board.
Mr. Dick Saroni wani dan yankin Kalabari ne kuma ya yi tsokaci akan wannan lamarin.
Is Sana vehicle, 7 stars vehicle, both of them they ran from Choba to Choba Park.
Yana cewa ne abin da ya faru abin takaici ne wanda yake gaskiya ba mu ji dadi ba a wannan yankin namu na Kalabari, saboda wasu motoci Siana guda biyu, daya za ta je garin Dagima, daya kuma za ta je karamar hukumar Akukutoro. Nan take 'yan bindiga suka tare su kuma suka yi awan gaba da mutane da dama, wasu sun fartsama cikin daji da direbobin motocin guda biyu. Wannan abin takaici ne ya faru musamman a wannan dan tsinken lokaci da ake gudanar da harkokin siyasa. Mu 'yan yankin Kalabari mun yi Allah wade da wannan lamarin. Garkuwa da mutane dai a yankin na Niger Delta ba wani sabon abu bane, inda rashin tsaro ke ci gaba da gallabar sassa daban-daban na Najeriya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A kwanakin nan, kamfanonin sadarwa da ke hada-hadar sadarwa a Najeriya sun ka fara rufe layukan wayoyin salular mutanen da ba su yi rajista ba, duk da dimbin lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada don yin rajistar. Amma wasu 'yan Najeriya ba su yi rajistar ba. Na tattauna da wasu mazauna jihar Oyo Najeriya a game da yanke layukan.
Ne sunana Sumaila Eric.
An rufe ma layi?
Wallahi bai rufe ba.
Layuka nawa kake amfani da su?
Da ya calace bai rufe kuma ina aiki sosai na wajen mu ba ina aiki sosai.
Layukan sun daɗe gare ka?
Ya daɗe wallahi, ya ke shekara 20 in bai wuce ba.
To ka yi rijista?
Na yi rijista.
Duka layukan ka?
Wallahi na rijista.
To ka ji da ba a rufe ma layi ba?
Ina ji kowa ce kunle na shi, tunda bai kunle na mu, tunda na rijista bai safe mu.
Wato ka ji daɗi?
Na ji daɗi wallahi, na ji daɗi.
To kana da wani dan uwa da an ka rufe ma layi?
Muna da shi wallahi, duk abokin mu kamar uku zuwa hudu. Ko muna ji wani labari cikin bakin wani mutane je an rufe, muna ji ina mamaki bai rufe na mu wallahi, bai rufe na mu.
Watakila ba rufe naka bane saboda ka yi rijista?
Saboda muna yi rijista, so hankali mu ya kwanta saboda na yi rijista. Muna ji daɗi sosai kuwa.
Kana kiran kowa?
Wallahi muna kiran kowa, kowa yana kira mu.
Basiru,
an rufe ma layi?
An rufe.
To ka yi rijista?
Ban yi mai rijista ba.
To me yasa baka rijista ba?
To da
gaskiya ban samu zuwa ba.
To amma gwamnati da su kamfanonin kasuwan sha ba da lokaci cewa ayi gaggawa ayi sauri aje ayi register. Me yasa baka register ba?
Wallahi ban samu lokacin zuwa ba. Samu zuwa ba.
Wani irin aiki haka da ya hana ma zuwa yin register?
Ina abun nan ina kasuwanci ina neman abin nan.
To yanzu da aka rufe mallaka ya kake ji?
To gaskiya ban je dadi ba. Ban je dadi ba.
To wani lokaci ne aka rufe layinka?
Tun satin da ya wuce.
Layi guda gare ka ko biyu?
Layi guda biyu gare ni.
An rufe su?
A an dai rufe daya.
To ɗayan fa?
Ɗaya ne aka ba a rufe ba.
Wane layi na an ka rufe?
Zen.
Wane na ba a rufe ba?
MTR.
To yanzu kana kira da wanda an ka rufe koko dai kiran ka kawai ake yi?
A sai dai an kira.
Amma kai ba ka kira?
Ban kira.
To yanzu wane mataki za ka dauka?
Matakin da zan dauka dai yanzu ina dai so in bude shi in na samu.
Za ka je ka register don ka bude layin ka?
To in na samu zan je.
Suna na sayi.
An rufe ma layi?
Bai rufe mana ba.
Layi nawa gare ka?
Layi biyu.
Da wane da wane?
Da MTN da Airtel.
To kai register ne?
Na yi register.
Tun wannan lokaci?
Tun dai da take sakara guda.
To yanzu ka ga wanda an ka rufe ma layi?
Na gani shi.
Suna da yawa?
Eh suna da yawa.
To kamar me ka ji suna cewa su waɗanda an ka rufe ma layi?
Su kowa tana magana cewa ba wani magana da bai da cewa kowa ke fara cewa me yasa ya rufe bata layi. Amma kowa da kowa magana da bai da hadin da ke fashi shi ne ke fashi.
To kai yanzu kana jin daɗin ba rufe ma layi ba?
Eh muna jin daɗin da na ri jara jara.
Kuma kana kiran kowa?
Eh muna kuma muna kira kowa.
Kuma kowa na kiran ka?
Kowa yana kira.
To wasu abokanka da aka rufe ma layi ba su kiran mutane?
Eh wanda suka rufe ma layi bai kira mutane. Bai kira mutane.
To yanzu ya kake ji?
To abin da muka ji yanzu sai bai bai samu kira mutane kuma bai jin daɗi.
Sunana Ayo ga kace baluke.
Ayo an rufe ma layi?
Ni layi na na ba rufe ba.
Layi kana wake amfani da su?
Layi biyu gare ni.
Da wanda iri da wanda iri?
MTN da Glo.
Ka da kana amfani da su?
Na da da sosai kuwa.
Kamar shekara nawa?
Yanzu kan ya wuce shekara 20. Na amfani da MTN dina. Amma Glo kone ke na sai shi. Bai wuce shekara 5 ba. Sai shi.
Ba na ka gani me yasa ba rufe maka layuka ba?
To ya da da ana ga muna mu je mu yi register mu sa ina mu muhada da layi mu. To dai na yi wannan abu tun shekara wannan 15 na 2015 sai na yi shi. Amma tun sannan ban kuma sai shekara nan da wuce ba na shi ne na koma na je na karbi NID na sai na hada shi da layi na an ka jara shi.
Mutane da yawa an rufe musu layi.
Na ji labari an rufe layi mutane da yawa.
Ko kana da sako ko kira ga waɗanda aka rufe ma layi?
Na ji wasu suna ce ba su iya kira mutane amma suna bugo musu amma su ko ba su iya kira mutane.
Yanzu ya kake ji da ba a rufe maka layi ba?
A to na ji dama zaba da gaskiya na rufe ma mutum layi ba sai ji daɗi ba gaskiya kamar ba ka duna neman layi. Kamar yanzu kan layi na ba mu ko sabisi tun shekarun jiya ba mu da sabisi MTN. Ka gani a nan Ibadan nan a Kele babu sabisi MTN wallahi. Wallahi kuma ya dame mu sosai kuwa wallahi sai mun wato bai mun ya bice. Saboda mutane suna zo su se shanu hannun mu sun bugo layi mu bai shiga ba. To sai yaya kenan ya za mu ji daɗi. Shi ne mun ka saba da shi.
Ni wala sa'ire ne ke sahin birnin local government.
An rufe maka layi?
Lallai an rufe min layi na ni sai dai a kira ni ba ni kira.
Layuka guda nawa aka rufe ma?
Guda biyu da MTN ne nika aiki da shi da Gulu.
To duk an rufe su?
Duk an rufe ba wanda aka aiki da shi kuma yana da international card ɗina na ba su an dafa an daha bai bude ba.
Ka taɓa yin rijista?
Na taɓa yin rijista sai da na san shi.
Da wasu lambobi ga takardar nan ta zama dan ƙasa ka hada shi da layin ka?
Ba sannan ba da wani international card ne saboda ni register to kuma sun rufe shi yanzu.
To wannan katin da kai register da shi shina cikin wanda hukumar kula da sadarwa ta Najeriya ta ce ai amfani da shi wajen hada layi.
Tun shina tun wannan na farko na shekarar nan tun international card din nan tun shina an kai wannan register da shi na farko.
Koko dai baka yi register daidai ba?
Na to lalle ga wannan sai shi ya yi register kuma ya ce ai register kuma ta daidai na zama an yi hoto an yi komai an ba kuma an kulle layin.
To yanzu da aka kulle layin ka ka dauki wani mataki domin ganin cewa ka bude layin?
To ina ta dauki matakin ne kuma dai ba bude ba. To yanzu magana da nika canza zan yi.
Ka canza mi layin za ka canza?
Zan canza tunda an ki bude ya.
Ba ka ganin kila ana iya koma gidan jiya ka canza kuma a sake rufe ya idan baka yi register daidai ba?
To tana yawa haka nan kuma. Amma yanzu dai ina nan ina kan gyara dai in ga na buga bai gyaru ba ina iya canza mi wani.
To yanzu ya kake ji da baka ikiran kowa sai dai a kira ka?
Wallahi ba na jin daɗi tunda dai da ita za mu ka dan bizinin din mu na dan bizinin. Ba mu jin daɗi wallahi amma kira a kira kuma mu mutane na masu yatowa muna son mu kira gidajen mu ma babu hali. Ba mu kira sai dai a kira mu. Yau ina ganin sati daidai da rauni.
Sunan Alhaji Samaila 1000 Sabo Ibadan.
Ina da labarin cewa duk wani bai register ba za a rufe masa layi.
Eh wato mutane ne ba sun sa kunnin su kamar a rufe musu kunne. In gwamnati sai zai kasa lokacin da sai wani abu mutum a fito a ji a yi abin da gwamnati yake so. Amma da kike mutum shi yake to zai sai yayi wani lokaci wannan wawa kenan eh ba tawar rubun line ba
ka register kenan
na register na committee wannan card din na passenger da kai wannan sanadi card da shi na wannan na bobin na dibo na je na yi wannan line na guda hudu gaba da da MTN da Airtel da Etisalat da Glo da shi wannan na line hudu da Allah wannan na bakuran da na ita abu ne gwamnati yi wallahi ai chau
ka ji dadi abin da gwamnati
ka ji dadi support ka ji dadi
mai rabo an rufe mai layi to ka register
na register kuma bai yi ba
to me hakin ne da kai ba kai ba
abinda nake nuhi nayi na sai layi da register yanzu an rufe shi kuma na koma register an kace bai yi sai na bido wani layi na daba sai na bido wanda ni sayo shi garai in register ko ban san shi ba shekara ko na shekaru da yawa
to akwai wata takarda ta zama dan kasa kana da ita
ina da ita
to akwai wasu lambobi a jikin wannan takardar zama dan kasa ka san da su
na san da su
su ake amfani da su wajen yin layi register kai kai amfani da wadannan lambobin kai register
nayi ba su yi ba nayi register na amma har yanzu ba bude layin ba
to ko ka kai ma wani wanda yake ya san wannan aiki yayi ma
na zai hakuri cin hanci ne bashi to a min kuma yace na bashi yace yace ba zai yayi bai budewa
to yanzu me zaka yi
to yanzu magana da zama shine muka san gwamnati ta taimaka mana wannan mai sake sadarwa da sako mana layukan mu yanzu bamu da labarin jin wasu mutane na daban ma an riga an dade layuka ba magana sai aka mata addaji wanda baka ma san da shi ba can
amma ana yin wannan register ne domin a ƙara tsaurar tsaro a cikin kasa
ai wannan register to amma ya kamata ai shela faɗa ma kowa da kowa ai mai uzuri ba karab dai haka aka yanke hukunci a ce an yi kaza
da baka da labarin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada lokaci ba so ɗaya ba so biyu ba domin a register din
to gaskiya mu ba mu ji da wannan labari ba tukun
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
daga rahoto na musamman sai shirin wasanni
wasanni a takaice
Sof Oak ta daukaka kara akan alkalin wasa Kennedy Fadi akan na bugun fanarati mai rudanwa da ya baiwa a San Chico tako a wasan Ghana Premier League na mako na 24 alkalin wasa Kennedy Fadi ya baiwa kotako fanarati cikin mintuna na 17 bayan Nuruddin dan wasan tsakiya na Sof Oak ya shade Fabio Gama kasa cikin akwati wannan ra'ayi da yayi sanadin shan kashin House of Oak ya janyo kace na ce bayan wasan kuma Haas ta yi kara ga hukumar kwallon kafar kasar Ghana a ranar Litini 11 ga watan Afrilun shekara ta 2022 Daraktan sadarwar hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA a takaice Henry Asante Chom ya bayyana cewar ba da jimawa ba za a nada wa Black Stars sabon mai koyarwa babban kungiyar kwallon kafar ta kasar ba ta da mai koyarwa yanzu haka Otto Addo da ya jagoranci wata tawaga na ɗan fasaha da sun ka kula da wasannin samun gurbin Black Stars din a gasar cin kofin duniya na FIFA a Qatar cikin shekara ta 2022 yanzu haka an rusa su bayan nasarar su akan Nigeria an yi hayan Otto Addo ne tare da mataimakansa suka yi wannan aiki bana jin zai dau lokaci suna tuntubar mutane ɗaiɗai kun so inda suke shawartawa da duk wanda sun ka kamata sai dai kuma gwamnatin Ghana ce mai daukan wadda zai yi aikin amma sai gamu da masu koyarwa guda hudu da sun ka samarwa Black Stars gurbi ga gasan na cin kofin duniya azancin kullayar jejeniya ana bukatar abubuwa da yawa don haka yana da karfi shawar ta waɗannan ababa sai dai ana ci gaba da tattaunawa kuma nayi imani ba da jimawa ba za mu bayyana da matsayin mu da zaran an yanke shawara Ohon shahararren dan wasan gaba na kasar Ghana Samuwa Jan ya bayyana cewar ba shi da cikakken karfi da zai takawa Black Stars leader a gasar cin kofin duniya a Qatar masu sha'awan kwallo sun rinka kira a ba a Samuwa Jan dama yayi wa Ghana wasa a gasar ta duniya bayan Black Stars ta samu gurbi makonni biyu da suka wuce da yake magana nan a Accra dan wasan mai shekaru 36 yana cewar kamata yayi a kira shi kungiyar ta kasa kan cancanta amma ba akan tarihi ko nasarorin da ya samu a baya ba tunda ban bar wasa ba ina jin za a kira ni zuwa babban kungiyar kwallon kasar ina da club ina kuma taka leda a babban matsayi mai yasa ba za a kira ni ba a samuwa ke fadi lallai ne naji labarin Roger Miller na yaro amma yana da muhimmanci ina da cikakken lafiya saboda Allah yayi min baiwa to amma yanzu dai
da sauran Lina Akaba. Black Stars din kasar Ghana za ta sanya sabon rigan wasa da kamfanin Puma masu zayyana rigunan wasa a Jamus sun ka shirya a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Hotunan rigan na wasan gida da na waje sun bayyana. A yanan gizo kuma an tabbatar shine za a yi wasa da shi a gasar cin kofin duniyar a Qatar. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanan Lamuktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan.
Sunana Yushau Abdulmumin daga Yelwa Ghana Kumasi. Gaskiya azumi dai kan Allah ya ce mu yi ya faranta mana. Mu ma kanmu gaskiya muna ganin amfanin azumi. Dan saboda azumi in an shiga watan azumi kai kanka kana jin sakiya a unguwa ma yanda kake ganin yanayi kai kawo wani abu ne wanda kake ji a jikinka wani daban wanda yake in ba wannan cikin watan ba za ka same shi ba wannan watan ne kake samun wannan abin don haka kana marmarin shi kuma zai tayi kana kewon shi assalamu alaikum
gaskiya sunana Abdulsamad Ibrahim abinda dai zan ce azumi sai da tsoron Allah nan ai ba tsoron Allah to ba za kai ko lokaci kai kishiruwan banza shi ina ganin in lokaci ya kai ina ganin fa'idar shi kwarai domin lokacin nake tunani me nayi wani abu nayi ina cikin tuba ne ko wani lokaci ina tuba ne kowane lokaci saboda shi ina ganin kaman azumin ngana muna azumi sai mu sa tsoron Allah a wurin lafiya na kuma in lokacin azumi ya kai kan nake ganin lafiya na daban da kan da ba azumi
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
Tayu kwanan nan Amurka ta yi shelar ƙarin tallafin kayan tsaro na wajen dala miliyan 750 ga ƙasar Ukraine yayin da shugaban Ukraine din Volodymyr Zelensky ke ta roƙon ƙarin tallafi don yakar sojojin Russia. Wani babban hadimi a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ya gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa yayin da har yanzu ake kan tattaunawa kan tallafin da za a bayar a ƙarshe. Tayu tallafin ya hada da bindigogin atalare ciki har da samfurin howitzers wani babban jami'in ma'aikatar harkokin tsaron Amurka ya ce sojojin Ukraine sun anshi abin da ya kira dimbin jirage marasa matuka samfurin Switchblade masu daukar albarusan tarwatsa tankokin yaki waɗanda aka musu alkawari daga cikin jerin tallafin kayan tsaro na dala miliyan 300 gabanin wannan Masu mu'amala da kamfanin fayafayen film na Netflix a Russia sun shigar da ƙara ta haɗin gwiwa ta ƙalubalantar babban kamfanin fayafayen saboda ficewa da yi daga Russia inda suke buƙatar diyyar kuɗin rubus miliyan 60 wato dala 766,000 a cewar kamfanin dillancin labarai na RIA yau dinnan Laraba. A watan Maris ne dai kamfanin na Netflix ya shelar dakatar da harkoki a Russia. Kuma ya jinkirta duk wasu shirye-shiryen da ya yi shirin yi da kuma sayayya a ƙasar yayin da yake nazarin mamayar Ukraine da Russia ta yi.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin da ma ranar baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Ladas Gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu Mr. Charleston. Ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri. Bissalam.